أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. bayan haka ne mana sallama ta addinin musulunci. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. mune wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a irin ni'imomin da ya yi mana, ya ƙara haɗa mu a wannan majalisi mai albarka wanda yake masallacin al-ihsan Muhammad Muhammad Ebenu Hotora GRA a garin Kano. A wannan yammaci mai albarka, yammaci na Juma'a wanda ya kama 17 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka izuwa Madina, wanda shi ne ya zo daidai da 6 ga watan 3 shekara ta 2026. idan muka leƙa taskar tarihi, a wannan rana mai albarka ce yaƙin Badar ya afku. wannan rana ita ake ce da ita yawmul furqan, yawmal taqal jama'ani, ranar rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya, ranar da runduna guda biyu ta haɗu. wanda lalle haƙiƙa mun ji yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito da sahabbansa masu girma domin tunkarar Quraishu a wani wuri da ake ce da shi Badar, wanda an kira Badar Badar saboda wani idan ruwa ko ruwa da ke wurin ko rijiya da ake kira da Badar. wannan ne yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yanda muka jijiya, saboda baya zama haka da ka ya aiki ko da kansa sun fita domin su je su nemo labari. to a yammacin wannan rana ne, duk da an jiyo labarin, mun ji yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tattauna da wannan tsoho, amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin ana so a tunkari abin da sani da ilimi, sai ya aike Aliyu bin Abi Talib radiyallahu anhu da Az-Zubair bin Al-Awwam da Sa'ad bin Abi Waqqas, wayannan mutum uku ya aike da su ila ma'i Badarin, zuwa wannan ruwa na Badar. me za su yi? yatahassasun al-akhbara, suna nemo labari. da haka da suka je, sai suka ga wasu yara bakin fuska suna ɗebo ruwa a wannan wuri na ma'u Badarin, su ne suke ɗebo wa Quraishi ruwa. suna gana haka, sai suka kama su suka taho da su wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. da aka zo da su, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake tambayar su, sai dai an ji labari domin ka san yanda za ka tunkari abu, haka ya kamata kowane lokaci ka dinga yi, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi. za a ji labarinsu domin dai a gane wai su Quraishi din nan adadinsu nawa ne, domin har yau ba san ko su nawa bane. da aka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zo, sai yake cewa da su, ya ku waɗannan samari ko biyu, ku bani labari dangane da Quraishi. sai suka ce, ai Quraishi suna can gangaren can na al-Udwatul Quswa. a nan suka sauka, sai ce, kamil qaum, to su nawa ne su Quraishi? sai yaran sai suka ƙi faɗa, suka ce, domin su nuna yawan Quraishi, suka ce, ai hum kusur, ai suna da yawa ƙwarai da gaske. sai yake cewa, to wani irin shiri suka yi, da wani irin makamai suka fito, dawakansu nawa ne? sai suka ce, lanar rufe, suka ƙi faɗa. amma saboda gogewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin ya fahimci yanda zai tunkari waɗannan abokan gaba, sai ya yi musu wasu tambayar, sai ya sa su ainihin suka ba da amsa, tamkar dai irin abin da za ka ji a yau gogaggun lauyoyi ko masana shari'a in ana tuhumar mutum, in ana so yi bayani, ya ki akwai irin tambayar da ake cillo masa bai sani ba sai ya bada amsar da ake so. Ko kuma ka samu gogaggun yan jarida waɗanda in suna hira da mutum in bai aune ba za su iya danno masa tambayar da sai su jefa shi a rami, wanda duk muna ganin irin waɗannan abubuwa suna faruwa. To wannan gogewa sai Allah yake ba wa mutane. Akwai wanda ko ka ki bashi amsa da yayi ma tambayar ta kaza za ka iya bashi amsa, da haka a lokacin sai yake cewa da su kamil qaum, mutanen nawa ne suka ce suna da yawa, yake cewa to me mutanen suka ce ba mu sani ba, sai ya biyo musu ta wata hanyar. Sai ce kam yanhiruna kulla yawmin, raquma nawa suke yankawa kowace rana, raqumi nawa suke sokewa. To suna ganin ayi sunfal aka ba amsa ba, amma shi kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san manufarsa, sai ya daki cikin su kenan. Sai suka ce yawman tis'an wa yawman ashran, wata ranar suna yanka raqumi tara, wata ranar suna yanka raqumi goma. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce wallahi su 900 ne ko su 1000, domin mutum goma kiyasatan suna yanka raqumi din suna da ka tuni san adadin su, kuma wannan shine adadin su. Sai ya tambaye su daga cikin su nawa ne manyan Qurayshawa, sai suka ce a cikin su fa akwai Utba dan Rabi'a, akwai Shayba dan Rabi'a, akwai Amr bin Hisham Abu Jahl kenan, akwai Umayya bin Khalaf. Suka lansafo manya-manyan Qurayshawa. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle haqiqa Makka ta danno da waɗanda suke masu fada a cikin ta, ta danno da dukkanin tanadinta, duk mutanen da take takama da su ta zo da su yakin Badar. Ma'ana in aka gama da su to za ka ga cewa akwai gagaruman nasara ga musulmi. Shi sa wannan abu yake nuna mana fa'ida na ɓoyewa, wanda wannan abu ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi dabaru ya gane irin waɗannan. To bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tattara dukkanin ma'alumat da ake so, an samu information din, sai rundunar suka fito zuwa ruwan Badar ta ɓangaren Madina, sai suka kafa sansaninsu a nan wurin. To a lokacin sai wani sahabi da ake jira shi Al-Habbab bin Al-Munzir, sai ya ce ya Rasulallah, ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama, saboda zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama babu dictatorship, talaka ya isa ya ba wa shugaban ƙasa shawara, da haka sai ya fado, kaga ba Abubakar bane, ba Umar bane, ba Usman bane, ba Ali bane, ba Sa'ad bane, ba Sa'id bane, ba Talha bane, ba Zubair bane, ba Abdulrahman bin Auf bane, ba Abu Huraira bane, kawai wani mutum ne daga cikin gamagarin mutane. To amma Allah ya bashi sani da gogewa da sanin wurin yaki. Sai Allah ya fahimtar da shi wani abu, sai ya zo ya ce ya Rasulullah, ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ara aita hazal manzil a manzilan anzalakahu Allah, wannan wurin shin Allah ne ya saukar da kai a wurin? Laysa lana an nataqaddamahu aw nata'akhkhara anhu, ta yanda ba za mu iya gabata ba ko kuma mu ja da baya daga shi. Allah ne ma wahayi ba yanda za mu. Am huwa ar-ra'yi wal harb wal makida, ko kuma ra'ayin ka ne da kuma salo na yaki da kullakulla na yaki? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ar-ra'yi wal harb wal makida, wannan ba wahayi bane, ra'ayina ne nake ganin haka da kuma salon yaki da kuma dabarun yaki. Dan haka sai Al-Habbab yace ya Rasulullahi, ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, fa inna hadha laysa bi manzalin, wannan ba wurin sauka bane. Fan had ya Rasulullahi bin nas, yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tashi ka motsa da mutane mu ban nan wurin, har sai mun je can mafi nesa da inda wannan ruwa na Badar yake, inda mushrikai za mu sa Badar din a bayanmu, ruwan ya zama yana bayanmu, mu koma mu sa shi a bayanmu, yanda din sun tashi neman ruwa ba su da hanyar da za su nema, ko da za a yi yaƙi a yi yaƙi. Kaji ya zo da wannan salo ya ce man sai mu yaƙi mutanen. Fa nashrab wala yashrabuna, mu kuma in mun ji ƙishin ruwa mu za mu zo mu sha ruwan, su kuma ba su isa su zo su sha ba, dole sai mu halaka shi. sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya riko da wannan ra'ayin na Habbab, wanda yake nuna mana yancin fadar albarkacin baki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake zuwa da shi. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya girmama lamirin mutane, in mutum ya zo da shawara mai kyau yana amfani da shi. A lokacin to shine sai Quraishi suka dannu, suna jin isa, suna takama, kamar yadda Allah ke cewa wala takunu kallazina kharaju min diyarihim badaran wa ri'a'an nasi wa yasudduna an sabilillah wallahu ya'lamu wallahu bima ya'maluna muhit. Allah ce kada ku zamo kamar wa'annan wanda suka fito daga gidajen su suna masu takama da riya da jin isa, suna nuna mutane fankama, kuma sun tokare wajen bin tafarkin Allah. Allah masani ne da duk abin da suke aikatawa, wanda sun fito a cikin alfahari da jidi da kai, domin sun fito da kayan kiɗa. Yaƙi za a fita, amma sun fito da kayan kiɗa da harkar rawa da mawaƙa da giya, domin a sha a yi sharholiya. Don haka a lokacin da suka zo, sai Abu Jahal sai yake cewa, shi ya fara magana, sai yake cewa abinda ya kamata mu ne za mu fito ko kuma ku ne za ku fito da mutanenku. A lokacin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce za su fito da mutane, domin za a fara yaƙin ne na ainihin fito na fito. A lokacin ne sai musulmi mutum uku suka fito, su kuma kafirai mutum uku suka fito. A lokacin sai aka fara mubaraza tsakanin waɗannan mutum uku, waɗanda suke daga cikin jinin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Akwai Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, akwai Hamza bin Abdul Muttalib, akwai Abu Ubaida bin al-Haris, wannan duk family din manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama. Dan haka su kuma can suka fito da Shayba bin Rabi'a da Utbah bin Rabi'a da Walid dan Utbah, su ma gida ɗaya ne, gidan su Hindu ne, wani gida ne daga cikin Bani Umayya. To shine sai suka yi wannan fito na fito. Sai dai kafin a yi haka, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da yi tsari tukun, ya tsara sahu-sahu na musulmai ta yanda ya yi musu sahu kamar yanda ake sahun sallah. Sahun farko su suke riƙe da mashi, wanda za su iya tunkara ko su daƙile yunƙurin masu dawakai. Sahu na biyu da suke bayansu su ne masu harba kibiyoyi, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka ya tsara. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi amfani da tsari na addifa, shine defending game, in kana kallon ball a tsaya a tsare gida, a yi dagiya, a yi cijiya, kada a ce a kai farmakin, ba attacking ake karwa ba, a'a defending. Wannan tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a ɗauka, saboda sanin technique na yaƙi, domin a rauna su yunƙurin su abokan gaba saboda suna da yawa. Don haka daga sannan kuma sai ce in an yi haka an raunana su, to kuma sai a fara kai attacking din. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wani abu wanda shine yau dukkan wata bataliya ta soja take amfani da shi, shine kada mutum ya harba harsashi daya, kada mutum ya harba kifiya daya, sai da me umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sai yake cewa kada wanda ya jefa kibiya ya harba abokan gaba sai da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sannan yace kada mutum kuma ya ce zai zara takobi sai wannan rundunar sun shigo sahun musulmi, wanda harbi ake so a fara yi, daga nan kuma sai a zo a fara tsara. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi. Sannan yace a yi tattalin kibiyoyi, kada kawai da ka a dinga harba ba a samu target ɗin da za a harba ba, sai an samu inda ake so a harba, sannan haka yi. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan sahu kamar sahun sallah, ya tsara yanda abinda yake faruwa. Wani daga nan ne dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan da ya tsara sawun sai ya koma, dama an gina masa wani wuri da ake cewa shi al-arish, wani dan daki ne aka yi shi mai rufi, nan ne masaukin sa. Sai ya koma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana addu'a yana cewa Allahumma anjizli ma wa atani, ya Allah ka zartar min ka tabbatar min da abin da kai min alƙawari. Allahumma in tahlik hadhihi al-isaba min ahli al-islam, ya Allah in ka halakar da jama'a daga mutanen musulmi na wannan wayannan jama'un, in aka halakar da su suka zama cewa Quraysh ta ci nasara akan su ta kashe su, fala tu'bad fil ardi abadan, sai ce Allah ba za a bauta ma ba a ƙasa har abada. An ce bai gushe ba yana ta'addu'a har sai da mayafinsa ya zame daga bayansa. Sai Sayyidina Abubakar sai mai masa yana cewa ya Rasulullah, ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kafaka ya isan ma munajati rabbik, yanda kake ganawa da Allah, fa innahu munjizul laka ma wa'adaka, Allah zai tabbatar ma abin da ya ma alƙawari. To bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama addu'a, sai ya ɗebi wata daga cikin turbaya sai ya jefa ta ya watsa kafirai yace shahatul wujo, sai Allah sai ya kai wannan turbayar zuwa idanuwan kafirai, sai ta shige musu idanun. Ya kai ganin mutumin da ƙasa ta shiga masa zaga yana fama, ya zai cire wannan abun. Shine Allah yake cewa wa mara maita izra maita walakin Allah rama, ba kai ne kai wannan jifa ba lokacin da kai Allah subhanahu wa ta'ala shine yayi wannan jifa. To daga nan ne kuma yaƙin Badar sai ya afku wannan mutum biyu a uku da suka fito. Hamza ya kashe wanda ya fuskanta, ko Shayba bin Rabi'a ko Utba bin Rabi'a, shi ma Ali bin Abi Talib yayi wa nasu tsargin rama. To Abu Ubaida bin al-Haris da ainihin Walid bin Utba da yake dattijai ne, faɗa ne naku na manya babu mai shiga, don haka a lokacin sai suka yi ragar sai kowa ya soki kowa. To da Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu da Sayyidina Hamza suka ga, sai suka yi wuf, sai suka je suka ƙarasa shi ainihin Walid bin Utba. Don haka a lokacin shi kenan sai kuma wurin sai ya hargitse. Wannan ta sa aka yi yaƙi. Allah dai ya ba wa musulmi nasara. Mun ji yaƙin Badar a taskar tarihi ya fi so nawa, kusan maimaici ne dai kawai aka yi, wanda wasu batutuwan na san sun fito a wani lokacin, wanda dai a yaƙin Badar aka kashe Abu Jahal, a yaƙin Badar aka kashe Umayya bin Khalaf, wanda shi da Umayya bin Khalaf ma ba zai fita ba, tsautsayin a kashe shi ne. Sai Abu Jahal da ya je ya ƙi fita, sai yake cewa da shi ya ɗauko masa kasko ya ce ga shi nan ka ji ɗumi kamar mace, ka zama mace. To wannan ne ya zuciya ce to ni ne mace, bara dai a je yaƙin. To ashe ajalinsa zai, kuma Bilalu da ya dinga azabtarwa yana ɗora masa dutse, shi ne ya yi sanadiyar ajalinsa. Shi ne da Bilal ya gan shi ya ce Umayya bin Khalaf la najautu innaka, lalle ko ani ko ashi, shi ne ya je ya kashe shi. Wanda daga nan nasara ta soka, akwai darasai da yawa a cikin yaƙin Badar wanda insha Allah kila ma haɗu a wani lokacin, wanda wannan kaɗan kenan daga cikin taskar tarihi. Wanda mun tara tambayoyi kafin mu shiga tafsiri, ina ganin ya kamata mu amsa wasu daga cikin tambayoyi, wanda saboda haka yana da muhimmanci kwarai da gaske. Da haka ina gani sai mai amfani kai tsaye da wa'innan zasu je ko kana karanto tambayar kuma ina amsa. Yawa
abu guji. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar yadda daktar ya gabatar cewa akwai tambayoyi, daga cikin tambayoyin tambaya ta farko, mai tambaya yana cewa assalamu alaikum, Allah ya ƙara wa malin lafiya. Tambaya ta anan ita ce, shin kofar ɗaukan ɗalibai a Aljaiz Santa a buɗe take a yanzu? To shi kenan. To tambaya ta biyu ya ce assalamu alaikum, Allah ya ji ƙan iyayenka. tambaya ta ita ce wanda basir yayi wa mutum yawa har yake yi idan yana sallah yana matsi tusa ko da ya sake ta alwalarsa ta kare kafin ya idar da sallar hakan ta kan faruwa da shi ya matsayin sallarsa take. Yana tambaya cewa mutum ne
wannan tambaya mai tambaya na tambaya cewa wanda basir yahuda shi azanallahu min albawasir wanda har ya zama masa illa ma yana sallah sai ya ji kamar yana fitar da hutu kamar rihi yana fita yana sallah ko da yaushe haka me alwalarsa tana kai ita shari'a ta ba da mafita la yukallifu llahu nafsan illa wusaha ai akwai hukuncin me wanda yake fama da lalurar fitsari ta zubar fitsari har in ya zama ba yanda zai ya zama ko da yaushe mai salisul baul kenan ai shari'a ta bashi cewa yi sallah haka ya tsarkake iya abin da zai yi sallah haka to haka shi ma hukuncin manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a wani hadisi yace duk mutumin da yake jin haka ko kuma lokacin ma wasu wasi ne na shaydani to zai ci gaba da yin sallah ko sai dai ya ji wari ko kuma ya ji sautin fitar abu dama ita rihi ai an sani tana daga cikin abin da suke warware alwala to amma in ya zama cewa lalurar sau in yayi alwala ba ta zama da yayi ba ta zama to zai yi yanda haka zai ta yi kuma ya je ya gwada sallah yayi a haka kaida take saboda ita sallah ba a barinta da kowane irin hali shi zaka ce ko mutum ya kwanta ko ba shi da lafiya ko ima'i ne sai yayi da kama ya dinga motsi ko da idanuwansa in dai zai iya to sai yayi sallah ko ba alwala ko a haka ko ba taimama to ita sallah ba wasa da ita dakan in abin ya zama babi ne na lalura to in ya zama kwata-kwata babu warkewa ya zama bodari ko da yaushe burka ta yake yana kaza in ya zama ba yanda zai to haka zai dinga gurgurdan yana yin alwala tasa in yayi kuma duk yanda zai haka zai samu yayi sallah amma in zai iya zama cewa kokonto ne shedan yake sa masa to shine sai ya koma wancan kaidar da wancan hadisin ya fara hatta yaji da rihan aw sautan ko dai yaji wari ko kuma yaji fitar sauti wannan shine na'am
tambaya ta gaba ita ce yace assalamu alaikum ina yau malam fatan alkhairi tambaya ta ita ce akan raban gado ne malam idan za a raba gado kamar a ce gida ne za a sayar sai wani daga cikin magadan yace zai siya to malam yadda dillali yayi wa gidan kudi haka ya kamata ya siya ko kuma za a iya yi wa gidan kudi hawa uku ya dau yawa na tsakiya shine tambayar da yake yi tambaya ta biyu kuma yace idan aka raba gado a cikin wannan wata mai albarka shin mamacin akwai wata falala da zai samu saboda an sauke masa nauyi a cikin wannan wata mai albarka Allah ya saka wa malam da alkhairi ya kai mai da shi rana
wannan tambaya shi a raban gado Allah ne ya raba ya ba wa kowa mimma qalla minhu aw kasur abin da yayi karanci ko yayi yawa da haka shi maslahati ana zuwa in aka ce an yi kima abinda ake yawanci al'adance sai su magadan su duk gabaɗin su ba wai wai shi kadai da yake so sai ya je ya hado baki da wani dillali a zo a karye gida ko wani abu ba a yanda ake yi yanda kuma shine urfin mu ana zuwa ne a samo masana kimar wuri ba kuma na wani wajen ba wanda ka san kowace area akwai dillali wanda suka san yanda wannan area take da darajar irin gidajen sai a samo sai a ce aiwa gidan farashi uku da mai mafi tsada da mafi arha da na tsakiya to yawanci a maslaha ta raban gado don kada a cuci wani shi a cuci wanda zai saya din a dauki mai tsada kenan ko a cuci wanda shi kuma kuɗi za a bashi a yi ragaraga da gidan a dauki na ƙasa to a mafi yawan lokaci sai a ce an dauki na tsakiya yawanci gaskiya haka yake shine kowa zai zama cewa an yi daidaito to yawanci abin da ake amma in suka yi maslaha tsakaninsu su magadan gaba daya suka dauki kowane irin farashi yayi in mai tsada suka dauka yayi in mai ara suka dauka yayi in dai dukkanin su sun amince da haka sannan idan ababa gado da azumi babu wani lada wani keɓantacce da ake samu babu wani nasi da ya nuna haka kaure iyakaci dai ana so gaskiya a dinga raban garo da wuri domin yana ɗaya daga cikin abin da yake haifar da rigingimu wanda zaka ga an dauki shekara da shekaru ana yi mutum wai ya mutu a kiraba garden sa a kirabawa har sai an zo zamanin uhuhu ƴaƴa ba su raba ba jikoki ba su raba ba tattaba kunna ba su raba ba sai uhuhu sai su fara rigima a junan su sai ga abin an kasa in kuma za a ce abu abin da shari'a musulunci tace ayi garden munasaka to sai ga an kasa cin mu a raba wannan garden to shi yasa ake so da an mutu ayi raban gado amma babu wani lada a cikin watan Ramadan na'am
assalamu alaikum warahmatullah tambaya ta gaba yace mallan dan Allah ina son bayani akan zuciya da kwakwalwa shin wanne ne yake rike abu wato wajen rike karatu ko wasu ababan a cikin alqur'ani Allah ya bayyana cewa zuciya take rike karatun alqur'ani sannan kuma a biology ana cewa part da yake rike da yake rike karatu da wasu abubuwan yana cikin cerebrum da ke cikin brain shin dan Allah mallan hanyoyin sun bambanta ko sun ci karo da juna tambaya ta biyu kuma yana ce ya ce mallan muna buƙatar addu'a a wajen musulmi mun fara hadda alqur'ani ayi mana addu'a sannan zamu fara karatun lafiya medicine insha Allah a wannan shekarar a sharuwa lafiya
Allah ya taimaka karatu da aka sa gaba Allah shiga lamura shi kamar yana fara tun jiya duk tambayar da zakai ka tambayi malami a fil din sa zan faɗa a musulunci duk da shi ma wancan din fil din na ne eh nayi masters nayi PhD ni ma a fil din ne kumfayarin tsakanin likitanci da ilimin addini in na ce wani abu a wurin ni ma irin su zandani ne ba zan yi laifi ba da haka dai alqur'ani ai ya ce brain ya faɗo wannan me brain ne ba kwakwalwa ba ce ai qur'ani ya faɗo wannan cewa tushen fahimta a kwakwalwa yake a zuciya ka yake mu a wajen alqur'ani zuciya nan ne tushe nan ne inda dan adam yake fahimta kuma yi da yawa daga cikin binciken masana ma a yau ya koma ya nemi binciken Gary Swartz wanda ya jagoranci dashin zuciya a America malamin psychology ne likita sama da 300 ya koma ya kalli rubuce-rubucen professor Linda Ricks duk suna so su tabbatar su ce maka fahimtar nan kwakwalwar zuciya ce take fara bada abun sai kwakwalwa sai ta karanta kuma suka ce da an halarci dan adam ya koma medicine wani wuri ne yake fara motsi shine zuciya ba kwakwalwa ba ce da haka dai abinda qur'ani ya faɗa shi zuciya nan ne tushe na fahimta kwakwalwa kawai aiki take yi kawai ana bata umarni ne kawai sai ta bi umarnin zuciya da haka da an halarci mutum zuciya ba ta jiran kwakwalwa ta bata umarni take fara aiki take fara tunkuɗa jini take fara abinda take yi sabanin kwakwalwa wanda wannan mu ma ilimin addini an samu sabani tsakanin Shafi'iyya da Hanabila da kuma Malikiya da Hanabiya Hanabila da Shafi'iyya suka ce hankali a ainihin zuciya yake Malikiya da Hanabiya suka ce a kwakwalwa yake to ilimi dai yana nuna cewa akwai kyakkyawar alaka tsakanin zuciya da kwakwalwa a mahangata addinin musulunci wanda na gaya ma akwai abubuwa da yawa yau an yi nisa an yi wasu dashe-dashen bishiyoyi a zuciyoyi sai aka gane cewa mutum yana iya feeling yana iya nuna wasu abubuwa na behaviors ɗinsa suna canjawa irin na wanda aka ɗauko zuciyarsa aka canja masa kuma akwai artificial zuciya da aka dinga yi wacce tana wahalar da mutum yayi sai ya rasa feeling ɗin abubuwa ya zama baya jin tsoro baya imani bai san soyayya ba baya tausayi wanda dai zuciya tana da abubuwa da yawa kuma ina ba shi shawara ya koma karatukan da muka yi ya koma karatun tafsirin 2015 mun yi tafsirin summa qasad qulubukum min ba'di zalika fahiya al-hijara duk mutumin da yake so ya koma karatukan da muke yi akwai wani yaro alsaka mazal kairi kani ne a wajena musubahu yayi application a Google Play in kai sacin kasa Dr. Nasiru Tijjani kan karofi to duk karatuttuka na yana cikin wannan aplik tun tafsirin da muka naga na bana ma yana ne yana kokari yana dorawa har program da ninga yi a gidan radio Rahama na mu'ujizozin alqur'ani da su taskar tarihi di yayi uploading su to ka koma tafsirin 2015 tafsirin summa qasat qulubukum nayi bayani filla amma ga ta addinin musulunci game da zuciya shi kuma wacce tambayar da nace a dakatar da ita ita waccan santa an yi ta kawai za ta dinga ba matasa abin da ya shafi ainihin training in an samu daura kenan da sauransu eh kada ce nayi talla ne saboda su ɗan radio zai ce nayi talla amma na fara sai wani zai dantse wajen to ni ba talla nake ba amma dai wannan shine manufar in kana so zaka iya contacting lamba ko email domin ƙarin bayani amma ba talla muke ba assalamu alaikum wa rahmatullah da haka insha Allah yanzu zamu daura tafsirin da muka faro tun jiya wanda mun faro ayoyin nan na cikin suratul nisa'i wanda suke umartar mu da tsida amana da kuma yin adalci wanda Allah ganin arama sai a karanta mu wannan ayoyi mu ji me Allah yake faɗa na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا
نعم الله سبحانه وتعالى وإنن آيوي ما سأل بركة يني من بيان توشن زمن لافية توشن سامن ككاور معاملة شيني أبن ديشا في رقن أمانة دكومين آدلسي Allah madaukakin sarki a waɗannan ayoyi yana cewa inna Allah ya amurukum an tu'addul amanati ila ahliha lalle haqiqa Allah madaukakin sarki yana umarta ku akan ku bada amanoni ku dawo da amanoni izuwa masu ita in an ba ku amana to yanda aka ba ku wannan amana ku dauko ku dawowa da waɗanda suka ba ku wannan amana cikakkiya yanda take wanda wannan kira ne ga dukkanin amanoni kamar yanda muka ji tafsirin ta jiya anan Allah sai ya ƙara fitowa gaba ta biyu sai ce wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adali haka nan idan za ku yi hukunci tsakanin mutane ku yi hukunci da adalci in za ku mulki mutane ku yi mulkin adalci إن الله نعيم يئذكم به ما جلا جوانا أبو واند ألا يكي مكو وأزيد شي إن الله كان سميعا بصيرا للي حقيقة ألا يكسن شي ميجيني ميجنيني واند للي حقيقة منجي سوكر دليل سوكر وأنن آية كما وأنن قبع تبيو ده ألا يبياني adalci shine tushe na biyu na kwanciyar hankali yau da mutane za su zauna na waɗannan ayoyin wallahi da duniya ta yi dadi duk su ne matsalar malam duk abin da kaga ana fama a yau na rashin tsaro na rashin kwanciyar hankali na ayyukan daba na ayyukan kidnapping na ayyukan ta'addanci na wawasa dukiyar al'umma na sata na rashin gaskiya na cuta na algus dil da zamu riko da waɗannan ayoyi guda biyu kamar yanda Allah ya umarce mu wala da mun zauna rabiya kaga amana nan ta shiga abubuwa da yawa da zamu riko da ita da an samu society mai dadi kaga adalcin nan da ce masu mulki za su dinga adalci kowa ya dinga adalci mai gida a gidansa yayi adalci tsakanin matayensa yayi adalci tsakanin ƴaƴayensa mai unguwa yayi adalci chairman na local government yayi adalci gwamna yayi adalci shugaban kasa yayi adalci lalle haƙiƙa da mun ga al'amura sun tafi yanda ya kamata domin adalci shine tushen mulki kuma shine dukkan wata kasa take ci gaba shi sa wani masani yake cewa arini qawanin alqaw yace nuna mun dokokin kowace irin ƙasa ce a duniya da take tutiyar civilization da wayewa yake cewa kai ni judiciary dinta nuna mun ma'aikatar shari'arta nuna mun kotunanta yace ni kuma zan baka labari halin ta shin tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suka ci gaba ko ba su ci gaba ba me manufarsa yace duk ƙasar da take tutiyar ci gaba duk ci gaban da take in dai ana cin hanci da rashawa a kotunanta ana canja ƙarya ta koma gaskiya mutumin da yake da gaskiya in ba shi da kuɗi baya cin nasara a shari'a ana yanda aka ga dama ana murɗe ƙarya ta zama gaskiya to wannan ƙasar duk ci gaban ta ƙarya take ba ta ci gaba ba abin da yake zai faɗa kenan kuma wallahi duk abin da ga ƙasashen turai da wannan suka ci gaba duk inda aka samu cewa bangaren shari'a ya zauna lafiya babu wani magun-magun to zaka samu cewa ƙasar nan tana da kima domin nan ne dai ƙarshen kowa inda yake masa adalci amma lokacin da wasu mutane za su dinga amfani da judiciary don san ransu domin tana ƙarƙashin su domin su suke naɗa alƙalai in san zuciyarsu ya zo ko sun yi rashin gaskiya da an kai su kotu sai su je wata kotun sai su karɓo court order kasu haka ake a Najeriya kada a kama su kada a gurfanar da su shi kuma alƙalan da yake su ma sun mai da kansu sai abin da aka yi da su duk da akwai jajirtattu a cikinsu amma sai ga cewa shikenan sun san maguɗi za a yi da order da za su bayar kawai sai su bayar sai mutum sai kawo kansa court order ai kada a kama shi kada a yi kaza da sauransu to yace duk ƙasar da take da wannan to wannan ƙasa ce ba ta da ci gaba a tare da ita yace amma in ka je ƙasa komai rashin ƙasa ko babu kwalta ko babu wutar lantarki in dai kotunansu ana adalci yace to wannan ƙasa tana ɗaya daga cikin ƙasashe masu ci gaba don haka adalci shine tushen dukkanin komai shine wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin wannan ayoyi masu albarka daga nan sai Allah ya yi umarni wurin biyayya ga Allah ta hanyar zartar da hukunce-hukuncensa da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da biyayya ga shugabanni waɗanda suke akan tafarkin Allah wanda waɗannan ayoyi kawai in al'umma suka ɗabbaka su to duk duniya sai garin ya yi daɗi Allah ya ba mu wannan malam Qur'ani babu duk abin da duk watsi da muke da Qur'ani muke faɗa wahala duk abin da zaka ji ana faɗa yau sai rashin adalci ne yake haifa duk wanda kaji ya ce ai shi ma ya shiga ta adalci ai babu kuɗi ne an masa rashin adalci ne an ki ba su kaza ne duk abin da zaka ƙarshe duk haka ne shi ma sai ya zama mara adalci shi ma ya zama azzalimi kuma shi ma sai yake zalunci ya kama wanda bai ji ba bai gani ba ya kashe wanda yake so to kaga duk tushen abin zalunci shi yake jawo irin waɗannan abubuwa to Allah sai ya ce to in ana so a zauna lafiya in aka tsaye da amana aka yi adalci wajen mulki da gudanarwa to kuma aka bi Allah aka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka bi shugabanni to gari zai daɗi duniya za ta yi daɗi Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ati'ullaha wa ati'ur rasula ku bi Allah ku bi manzon Allah ta hanyar bin Allah bin dokokinsa bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bin abin da ya zo da shi shine ruko da alqur'ani da sunna abin da Allah ya ce mana kenan sannan ya ce mai wa ulil amri minkum haka nan ku bi shugabanni in sun kasance musulmai masu ruko da shari'ar Allah domin ka'ida kada ce ai an ce abin shugabanni a'a la da'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi ba a yi wa abin halitta biyayya wajen saba wa Allah ma'ana za ku yi musu biyayya akan abin da yake na shari'ar musulunci ba komai za a yi wa shugaba biyayya ba duk abin da ya saba wa musulunci to ba a yi wa shugaba biyayya akan wannan wanda da Allah yake cewa minkum ulil amri minkum wannan yana nuna cewa waɗanda za ku yi wa biyayya wajibi sai sun zama musulmai hissan wa ma'anan laman wa dahama lahaman kai wa dama sai sun zama cewa a bisa gaskiyarsu su musulmi ne shugabannin amma anance musulmi ne ko kuma dai kawai an ce musulmi musulmi ne amma ba a aikin musulunci shin mutun da yake kilimin haka ne musulmin ne irin sa yake ce ko musu biyayya sannan me lahaman wadaman jini da tsoka cikakken musulmi ne ko kuma yana goyon bayan kirista ko kuma bai damu da riko da addinin musulunci ba ko kuma dan karan farautan turawa ne to irin wayannan baya musu biyayya sai an samu wannan wai ba za a zama kawai don mutum ya zama musulmi ba kawai yayi mu musulmi ne shikenan a ba haka ake nufi ba Allah ce fa in tanaza'tum fi shay'in in kun samu rikici a cikin wani lamari daga cikin lamara farduhu ila Allah kuma da shi izuwa ga Allah war rasuli kuma da shi izuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai izuwa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina masu cewa qur'ani zalla suke riko da shi to qur'ani gashi jahilai ku zo ne muku raddi ku zo ya ku masu san zuciya ku ji abin da qur'anin da kuka ce da shi za ku yi riko yake muku raddi ya ce me farudduhu ila Allah sai ce war rasuli bai ma ce ila rasuli ba domin an nuna ma Allah da annabi ɗaya ne sai ce war rasuli ku dawo da shi izuwa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in kun samu kun yi rikici akan wani abu Allah yake cewa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wannan shi yake nuna cewa kun yi imani da Allah da ranar lahira dan mutumin da yace wai iya qur'ani zai dade shi to ya qur'anin ya kare yana karanta qur'ani gashi ya kare ta shi malan da gangan ake ya abubuwa na ƙarya na wofi marasa hujja kaga kuma jahilai suna rububi gashi dai abin da Allah madaukakin sarki ya fada a cikin alqur'anin yace duk yanda kake sai ka koma wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi sa wani wuri yake cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum yace wallahi basu imani ba na rantsa da ubangijinka basu imani ba har sai sun sanya ka ka zama kai ne mai hukunci abin da yake faruwa tsakanin su wanda wannan shine narko ne ga duk mutumin da ya kekiyayya ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da alqur'ani to Allah madaukakin sarki yace in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir shi sa hadisin bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace hadisin bukhari da muslim daga abu hurairah yake cewa man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asallaha duk wanda ya bi ni ya bi Allah wanda ya saba min ya saba wa Allah haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara Allah ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun kasance kun yi imani da Allah da ranar lahira zalika khairun wa ahsanu ta'wila ai komawa izuwa ruko da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya fa alkhairi kuma shine mafi kyawun ƙarshe ƙarshen al'amura da makoma shine mafi kyawu in kai ruko da alqur'ani kuma kai riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan aya kamar inda na faɗa inna allaha ya'murukum min ummahati ayatil ahkam tana ɗaya daga cikin tushe na ayoyin hukunci na addinin musulunci wannan aya domin ta kunshe dukkanin abinda addini da shari'a yazo da shi wanda wannan aya kira ne ga dukkanin mutane gaba daya tana magana ga shugabanni tana magana da talakawa tana magana ga dukkanin wani wanda aka bashi amana to ya biya wannan amanar yanda aka bashi wanda tana nuna wasu tushe guda biyu ita ayar ginshiƙai guda biyu na hukunci a musulunci wanda shine yake gina al'umma na farko shine bayar da amana wanda mun ce amanan nan a sallah a azumi a zakka a cikin hadisi kaman hadisin al-bara ibn azif da abdullahi ibn abbas da ubay ibn ka'ab wanda ya faɗi haka abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ma yana cewa Allah bai rukusa ga mutumin da yake da wadata ko marashi ko wanda yake ba ma wadati ba ko wanda yake cikin yalwa ko wanda baya cikin yalwa akan ya rike amana ba in dai an bashi amana to sai ya kawo ta yanda ya kamata ba za ka ce aini ina bukata ba bara'anta ba a'a amana ba haka take ba shi sa ibnu umar yace kalaqallahu farjal insan, Allah ya halicci farjin dan adam. Wa qala yace haza amanatun khabatuha indaka, yace wannan farjin naka amana ce na koye shi a tattare da kai. Fa hafizha illa bihaqiha, ka kiyaye ta, ka kiyaye shi kansa farjin ka, baka je kana abinda Allah ya haramta ba, to shi ma wannan rukun amana ne. Wanda amanan nan ta shiga abubuwa da yawa, shi yasa wani hadisi wanda Imam Ahmad ya fitar da shi da Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi, hadisin Abdullahi dan Umar yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dukkaninku masu kiwo ne, kuma sai kowa sai an tambaye shi abu sa abin da yake kiwo. Wani hadisi yace inna li nafsika alayka haqqan, wannan ran naka kai kanka gangan jikinka da ranka shi kansa amana ne aka baka. Wanda kuma in an ce amana wanda ta shafi ragowar mutane shine karaddul wada'i, kamar a baka amana ta ajiya, ko a baka amana ta office, ko a baka amana ta wani abu. Kada ka yi algus, kada ka yi tuwa-tuwa, kada ka yi wuru-wuru, duk wannan yana daga cikin manufa ta wannan amanar. Kai wa adamu ifsha'i asrarin nasi wa uyubahum, haka nan rashin bayyana sirrukan mutane da aibinsu shi ma amana ne. Ai za ka taso tun muna yara ka sai amana, zan baka labari amma amana, wallahi haramun ne. Akwai mummunan sufa da zaka ji mutane suna yi a yau, wallahi haramun ne, kuma wallahi za ta kai mutane wuta. Shine cin amana da mutane suke, in kana waya da mutum, mutum ya sa ka a hansuri, wani ya ji zancen da shi bai so, in ya san a hansuri ne ba zai faɗi maganar da yake gaya ma ba. Wannan ba ƙaramin cin amana ba ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana, yace ko zance kake da mutum kuna yana so ya gaya ma wani zance, da ya ga mutane kaga yana haka yana waiwaye, yana haka yana nuna ma fa wannan zancen amana ne, ba na so wani ya ji shi, to haramun ne ka je ka barbada wannan zancen. Wannan cin amana ne yau yayi yawa a bugi cikinka a gayawa wani a saki hansuri saboda kawai bambadanci, wannan cin amana ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana haka. Waya sirrita ita ma, in za ka yi waya sai dai ka ce to na sa ka a hansuri, amma haramu ne. Mutane da yawa suna wannan cin amanar yanzu ba su san wannan cin amanar ba. Ko ta social media wani magana kai recording ɗinta, ko ta waya recording ɗin waya ma cin amana ne. Sai ka gaya wa mutane mutum wannan muryar ta kama nana ɗeta, amma cin amana ne mutum ya yi waya da kai bai san za ka yi recording. In ka san za ka ce masa zan yi recording, mutane da yawa suna raina irin waɗannan abubuwa, wallahi sai su kai mutane wuta ba su zaune ba. Saboda shi ya saki zai magana da kai, kuma irin maganar baya so ka je ka gaya wani, to don me za ka ɗauki muryarsa ka ɗauki recording ɗinsa? Ka san in ma'abbada ma da haka suke kama mutane wanda suke kai munafunci, annamimai, munafukai, ƴan gutsurutsu ma haka suke yi. Sai a ɗauki muryarka sai a ce a kai wa wani, ai shugaba wani ba ga abin da ya faɗa, ko a ɗauki rubutunka a WhatsApp, ko abu wani fa ya zage ka, wani fa ya ce kaza. Su ka san su dama munafukai haka suke tun zamanin da, kuma mutsiyata ba su kuɗi wallahi, kuma shugabannin a banza suke kallonsu duk da suna son abin da suke musu. Ai ɗaya daga cikin shugabannin Misra ya faɗa ka, na manta kowanne ne, ko Jamal Abdel Nasser ne, kowa yake faɗa, yake cewa ai su munafukai su ne mana aiki, ai duk shugaba yana son zama da munafukai, domin su munafukai kullum suna tare da kai so suke sabaranta ma duk abin da kai daidai ne. Sannan kuma kana sauka su ne su fara kuma zuwa wani shugaban su zage ka, su dama haka suke, kuma duk abin da kai daidai ne, ko zuwa kai ka zauna a cikinsu duk ko da za ka zage Allah wajen su irin wannan dariya za su daidai ne. Da wani mai kuɗi ya zo yana zauna duk abin da shi dariya ne, ba fa abin dariya ba mutane ba, kawai saboda ana kwaɗayin abin da zai bayar. To wannan bubbunar al'ada ce, yana daga cikin nau'i na cin amana. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi waɗannan abubuwa, wanda ayoyi da hadisai da dama sun zo wajen bayanin cin amana da abin da ya danganci illar amana, insha Allah a gobe sai mu dora mu ji me Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa. Wanda ina ji mun dan rage minti biyar ma, amma saboda mu fara da wurin doma dora mu hakura a haka, saboda mun fara da abin nan, abin da muka daidai Allah ka ba mu ladan, abin da muka yi kuskure Allah ka yafe mana, iya mu da malaman mu Allah ka saka musu alkhairi, da mu da ku Allah ya amfani da mu gaba daya. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.